to zuciyan qur'ani gaba da shine wannan sura wato surat yasin bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ake game da wannan sura ita abin da yasa wannan sura ta zamanto zuciyar alqur'ani wato saboda abin da ta tara ne na abin da ya shafi ilahiyat da risala da hashru wadannan abubuwa guda uku duk ayyuka ne na zuciya wato ayyuka ne na itikadi ba ayyuka ne na gabobi ba wato saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sanya ita wannan sura ta zamanto ita ce zuciyar qur'ani sannan kuma ita ce sura wanda babu magana sallah ko azumi a cikin ta duk babu wannan wato duk abin da za a yi magana abubuwa da suka shafi janibi na imani janibi na itikadi wannan ya zamanto ita wannan sura zamanto suratu yasin zuciya ne na alqur'ani sannan bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta suratu yasin kataballahu lahu qira'atul qur'ani 10 marra duk wanda ya karanta suratu yasin kafa daya to Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi lada zai bashi sakamako na kwatankwacin yayi sauka 10 na qur'ani in ya karanta suratu yasin kafa daya wannan hadisi ne wanda aka karba daga Imam Tirmidhi wato wanda ya kasance a cikin sunan na Tirmidhi shine ma hadisi na 2812 sannan bayan haka ita wannan sura ana kiranta a cikin At-Taura tana da suru abunan sunaye da yawa wanda ko mun san cewa kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan suna yana nuna darajar wanda yake dauke da sunan ne ko a duniya aka ce maka mutum yana da sunaye da yawa to ya alama ne mutum mai daraja to ita wannan sura tana da sunaye masu yawa a cikin At-Taura an kira ta al-mu'immatu wato ta ummu sahibi habil khair wato tana game wanda ya karanta ya kasance sahibi habil khair ma'abucin karanta ta da alkhairi wata fa'u an ahwal al-akhirah kuma tana tunkude masa wato tsoracin nan na ranar tashin kiyama ana kiranta har yanzu ad-dafi'a wato mai tunkude fitina ko kuma jarrabawa daga mai karanta ta ana kiranta al-qadhiya wanda ta zamanto mai biyan bukata wato a karanta ta saboda neman biyan bukata wannan daidai ne wato tana biya wanda ya lizimce ta bukatunsa wato kamar yadda ya lizimce ta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in mutun ya shiga makabarta sai ya karanta suratu yasin kafa daya kafafal azaba na alaiha Allah zai sauke wa waɗanda suke cikin wannan gurin a cikin kushewarsu Allah zai musu sauki na abubuwan halin da suke ciki sannan bayan haka wanda ya karanta din kuma wa kana lil bari sawaban bi adadi hurufiha za a bawa wanda ya karatun kuma lada gurgudun yawan harufan suran yasin ba maganar ayoyi ba a hurufu yawan ainihin harufanta sannan ya kasance duk wanda ya lizimci karanta ita wannan sura wato in ya karanta da dare ne zai rayuci zai waye gari ki farahin wato cikin alfahari cikin farin ciki a cikin abin da ya kasance na mu'amalar sa na yau da kullum sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin da zan ne magana a kan su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika mutuwa in yazo wa ɗayan ku sai aka samu an karanta wa mutumin suratu yasin to ya amuru Allahu ridwan Allah tabaraka wa ta'ala zai umarci ridwan fa yatihi bi sharabi min aljannati yazo masa da abun sha daga aljanna sai ya sha bayan ya sha an karɓi rayuwarsa to daga nan fa ya hadu da ainihin wato waraka daga kishirwa ba shi ba kishirwa a wannan yanayi ba shi ba kishirwa a cikin kabarinsa sannan kuma za a tada shi ranar tashin kiyama yana bayi da matsala na cewa yana bukatar abun sha kamar yadda ake bukatar abun sha a filin tashin kiyama saboda tsanance-tsanancen da ake fama da shi a wannan ranar kuma wai kullu jannatu huwa rayya zai shiga cikin aljanna yana wato cike da wannan yanayi na cewa ba shi ba kishirwa a cikin wannan yanayi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta ita wannan sura Allah tabaraka wataala zai ba shi ababe da yawa na alkhairi daga cikin su da yace zai ba shi abuwa sun kai guda 10 wadannan daga cikin wadannan abuwa guda 10 in mutum ya karanta ta ne da niyyar ta yi maganin yunwa tana maganin yunwa ita wannan surat suratu yasin idza qara'aha ja'un la budda an yashbi'a in mutun ya karanta ta saboda neman tufafi wato yana da karancin sutura Allah tabaaraka wa ta'ala ya tambaye masa arziki na sutura in mutun ya karanta ta yana halin tafiya a'ana Allahu ala safarihi hatta ya uda Allah zai masa taimako wai masa gudunmawa akan wannan tafiya har ya dawo zuwa gidansa wai qara'aha maridun idan kun wanda ya kasance mara lafiya ne ya karanta ta yana hali na rashin lafiya Allah tabaaraka wa ta'ala zai kawo masa asbabu na waraka a cikin wannan hali da yake ciki wai qara'aha azibun tazawwaja idan mutum wanda ya zamanto wato mara aure ne ko mace ce wanda ba ta samu miji ba wai ya lazimci karanta wannan sura ko ta lazimci karanta wannan sura da wannan niyya to Allah zai kawo abokin zama ko zai ko kuma namiji ne zai samu abokiyar zama wanda zai zamanto an samu zama mai aminci zama na sa'ada sannan idan wanda ya kasance mai wanda ya karanta ta ya kasance masjunu wato an kama shi ne yana cikin hali na zama a gidan prison wato nan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala zai masa sanadin da zai bar wannan gidan in mutum kuma ya karanta ta da niyyar wato kishirwa kishirwa ne ya addabe shi ya rasa kuma inda zai samu ruwa in ya karanta suratu yasin da niyyar Allah ya warkar masa da wannan kishirwa Allah zai warkar masa da ita wannan haka sujudi yake a cikin janibul kabir to wannan ya zamanto tana da fa'idodi dai da yawa har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kashin safa an kawo cewa yasin lima kuri ablahu ita surar yasin ta tabbata cewa abinda aka karanta ta da niyyar wato akan niyyar da aka karanta ta haka ake samun ainihin ijaba akan wannan to saboda haka ne cikin kafin mu shiga cikin surar bace ga ai bayani a gurguje haka abinda ya shafi fa'idodinta bismillahirrahmanirrahim muna fara muna fara da sunan Allah ar-Rahman wanda ya kasance mai gamammiyar baiwa shamila amma wanda ta game komai da komai wato wa rahmati wasi'at kullu shay ar-Rahim shine wanda ya zamanto mai jin kai tabaraka wa ta'ala ya kasance wa kana bil mu'minina rahima ya kasance mai jin kai ne a kebe wanda suka kasance masu imani a lahira yasin Allahu a'lamu bi muradihi bizalim ita wannan harufa guda biyu kamar yadda muka san akwai surori na Qur'ani wanda suka bude da irin waɗannan harufa wato waɗannan surori dukkan su harufa din su 14 ne a cikin su ne ake bude waɗannan surori masu irin wannan budewa kamar haka wani zai wata surar za a bude da harfi daya kamar nun ko kaf ko sad wannan duk harfi da ɗaya ake amfani da shi sannan wasu kuma akan bude da harfi biyu kamar yasin kamar zaha kamar irin abin da ya kasance yasin irin su su kuma bibbiyu ne akwai wanda kuma suke zamantowa uku kamar alif lam mim wannan guda uku ne akwai wanda suke zuwa hudu kamar alif lam mim ra su kuma harufa guda hudu ne akwai wanda suke zamantowa bai guda biyar kamar hamim ayin sin qaf ko kaf ha ya ayin sa waɗannan su kuma harufa guda biyar to dai malamai sun yi maganganu da yawa a cikin waɗannan hurufu a mashaba na sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ba ta fassara su wato ba ta fassara su abinda take cewa Allahu a'lamu bi muradihi bizalim amma a cikin wasu malamai irin sahabbai kamar Abdullah ibn Abbas shi yana fassara su wato abba dai abin da ya zama dukkan jumhur suka tafi na gurbin Qur'ani na ainihin ulama shine cewa wato fassarar sa na karshe shine Allahu a'lamu bi muradihi bizalim shi wannan harfi guda biyu yasin a maganar da aka yi da farko dai suna ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce Allah ya bani suna guda goma wannan suna guda goma da farkon su akwai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai Ahmad sallallahu alaihi wasallam akwai Abul Qasim sannan bayan wannan akwai Fatih sannan akwai Khatim akwai Hashir akwai Aqim akwai Mali sannan akwai Daha sannan akwai Yasin murnu sune guda goma manzo Allah ya ce sunaye wanda Allah tabaraka taala ya bani su saboda haka ya zamanto yasin suran sunaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma ai mun fita muka shiga suratul yaqin safati zaka ga salamun ala ali yasin wato amince tabbata akan ahlin wannan babban manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallam yasin yana daukan fassarar ya insan ya mutum nan malamai suka ce ana nufin al-insanul kamil wato mutum wanda ya zama to kamili ta kowanne fiska shine dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya zama to yana da fiskoki da dama a cikin abin da Allah tabaaraka wa ta'ala yake bance ita wannan harfa guda biyu Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wal qur'anil hakim wato yayi rantsuwa da wannan suna yasin ya yi rantsuwa kuma da wannan qur'ani al-hakim wanda ya zama to guni wanda ya zama to me amsar rantsuwar da aka yi anan shine innaka lamil mursalin kai da ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka tabbata manzo ne na Allah tabaaraka wa ta'ala wa qulul ladina kafaru lasta mursalan al-qur'ani yana ce mana ai kafirai suna cewa kai ba manzo bane Allah ya ce wa kafa billahi shahidan Muhammadur Rasulullah Allah shaida ne cewa kai manzon Allah ne shikenan inda wani ya ce bai da ba Allah ya ce to shi shaida ne akan annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana a Baqara tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi wa innaka laminal mursalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbata manzo ne na Allah tabaaraka wa ta'ala kuma haka yake a cikin suratul tauba kusa da karshe mun ga Allah ya gaya mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wani manzo mai girma mai daraja ya zo daga cikin ku wato shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan manzo dama shi sako in an turo abu uku ne abu zuwa hudu wato na farko dole sakon akwai inda ya taso daga ina ya taso wannan sakon sai zamanto shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasulullahi manzo ne na Allah tabaaraka wa ta'ala idan sakon daga Allah yake Allah ne ya aika da wannan sakon sannan abu na biyu akan samu kafar da sakon za ta biyo wato shine kira medium wannan medium din da za ta biyo ta iso shine zaman to jibril shine aminul wahyi shike kawo sakonni na abin da ya kasance wahyi ga dukkanin annabawa na Allah tabaaraka wa ta'ala shine abu na biyu sannan idan sakon yayi sannan sai shi kuma nafsur risala wato asalin sakon in yazo ya yake Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce mana wa innahu latanzilu rabbil alamin saukarwa ne daga ubangiji wanda ya zamanto saukarwa ne daga ubangiji tabaaraka wa ta'ala ubangijin talikai abu na uku kenan sannan na hudu sai waɗanda za a kawo wannan sako sune al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wannan sako idan yazo idan a karbe shi kamar yadda karatun mu na baya kai magana cewa sakon nan in yazo a karba a fahince shi ai aiki da shi to wannan shine samun abin da ya zamanto janibi na shari'a saboda Allah tabaaraka wa ta'ala ya rantsuwa da wannan qur'ani wanda ya zamanto mai cike da hikima mai kyakkyawan tsari da kai a wurin aini yadda aka tsara shi cewa annabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lamina rusul sai ya manzo Allah yana daga cikin manzanninsa wato manzanni Allah tabaaraka wa ta'ala amin jumlatil mursalina daga cikin jumla da wanda suka zamanto manzanni na Allah tabaaraka wa ta'ala na
ala siratin mustaqim
na tafarki wato tafarki na annabawa wanda ya zamanto kafin da suka gabace ka wanda shine abu biyu at-tauhid wal huda wato kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da tabbata akan tafarki gode bai wanda ya zama to na shari'a wannan kai ma akan haka kike ya rasulullah saboda haka shi siratul mustaqim shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam shine siratul mustaqim din saboda imam al-qadi ya da cikin ash-shifa ya kawo mana cewa dai daga cikin fassaran ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki na mutkwarai madaidaici yace shine ka hada mu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine saboda shine siratal mustaqim kuma wa innaka latahdi ila siratal mustaqim shi kuma ake tabbata ayi riko da shi ya zamanto an tabbata akan tafarki madaidaici wannan ya zamanto duk wanda ya samu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto ya samu jagora kudwa wanda zai zama ko ya sada shi da dukkanin alkhairai da ake bukata saboda tabbatuwa akan tafarki wanda ya zama to madaidaici lokacin da wasu suka zo suka nemi su jayya da sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam akan janibin annabi isa alaihi salatu wassalam ai abun da ya faru kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu bayan ya musu bayani wannan nasaran najaran din nasaran najaran su wurin mutane ne wanda suka zo a cikin wani irin ayyari wurin mutum 60 suka taho a cikin su akwai waɗanda suka zamanto malaman su limamai na harkar su ta nasaranci na coci sannan akwai waɗanda suka zamanto sarakuna sannan bayan wannan akwai waɗanda suka zamanto masu kuɗi a cikin su wannan tawaga ta mutum uku aka taho aka zo Madina saboda sun zo su sai magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan maganan annabi Isa alaihi salatu wassalam suka zo manzo Allah ya saukar da su aka musu tarba na girmamawa saboda haka bayan wannan ranar maladi da yazo za su yi service irin da suka saba na ranar lahadi manzo Allah ya ce ba komai a cikin masallacin sa aka yi sallallahu alaihi wasallam saboda haka akai duk abin da akai aka gama amma daga ƙarshe saboda shari'a na Allah sai zamanto abunda ake nema na su ji gaskiya su karbi gaskiya an yi abun amma ko ba su karba ba saboda haka aka je gaban karshe Allah tabaraka wataala ya ce to ga aya ta mubahala wannan aya ta mubahala man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa najtala la'natullahi 'alal kadhibin yanzu kam ku zo za mu mubahala tsakanin mu da wannan mubahala shine za mu kankan da kai ga Allah Allah ya kawo mana mafita akan wannan matsala shine ku da kanku ku zo ba tare da wakilci ba na farko kenan sannan abu na biyu ya kasance ku zo kuma da iyalanku wanda iyalanku nan su ne daga matanku da ƴaƴanku a zo a haɗu akan wannan abin da ya shafi wannan janibi na mubahala aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi da Hassan da Hussein da mahaifinsu Ali da kuma mahaifiyarsu Fatima da Zahra aka zo aka haɗu aka taru saboda ai wannan mubahala to sun tabbatar da cewa idan an yi mubahala ba waɗanda za su yi mubahala da annabin Allah face waɗannan al'umma sun halaka duk wanda suka yi mubahala da annabin Allah halaka suke yi ballantana ma kuma annabin Allah din irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ba su yadda a yi wannan mubahala ba saboda haka suka nemi uzuri suka faɗi abubuwan da za su yi na abin da ya shafi ba da jizya wato a cikin lamari na ainihin don su kange kansu daga halin da za a shiga kamar yadda muka karanta a cikin suratu Ali Imran to wannan ya zamanto tabbatuwa akan shari'a tabbatuwa akan gaskiya tabbatuwa akan hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tabbata a siratul mustaqim wato akan abin da ya kasance tafarki wanda ya zamanto madaidaici tanzilul azizir rahim wato wance tanzilul azizir rahim ai huwa tanzilul azizir rahim ya kawo shi da raf'a cewa wannan hakika saukarwa ne daga Allah al-aziz wanda ya zamanto mabuwayi arrahim kuma wanda ya zamanto mai jinkai halittarsa wato mai jinkai ne da halittarsa gaba da tabaraka wa ta'ala wa rahmatuhu wa sa'at kulli shay sannan kuma ana karanta shi da tanzilal azizir rahimi wato yazo da nasba shi ma daidai ne wato ba kuskure bane bambanci ne na qurra'u wato a cikin wannan sannan ana karanta shi da tanzilal azizir rahim wanda ya zamanto sifa ne na shi wannan qur'ani to ala ayi halin duwar na fiskoki guda uku ana karantawa litun zira qauman sai aka kawo harafi daga cikin hurufu ta'lim wato harafi wanda yake ba da meye ake nufi da aiko wannan sako sai Allah tabaraka wataala ce litun zira qauman ma unzira abahum fa mughafilun don dai ayi wa mutane gargadi wadannan jama'a ma unzira abahum wato ma anan nan ma malawai sun yi maganganu ya kai guda uku akai wasu suka ce ma ce annafiya wasu suka ce ma ce masdariya wasu suka ce ma ce al-mausuliya wato an yi maganganu guda uku akai wanda amma dai wanda ya fi rinjaye a wurin jumhurul ulama shine cewa ma ce nafiya wato ma unzir abaun don kai wasu mutane wadanda iyayensu ba su samu irin wannan alkhairi na an musu gargadi a wannan da annabi wanda ya kasance a lokacin su babu annabi sun rayu cikin ainihin fi zamanin fatarati lokacin fatara wato tsakanin annabi Isa da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi sai suka rayu lokacin ba su da annabi sai suka shiga cikin tsarin kuma kunna mu'azzibina hatta na ba sa rasulan ba za mu yi al'umma azaba ba sai har an musu an turo musu manzo ko kuma sun yi butulci to sai a rike su da azaba kuma wanda suka tafi akan ita wannan madin nafiya ce ta suna tafi akan cewa litun zira qauman ma atahum min nazirin min qablika don kaiwa mutane gargadi wanda basu taba ganin wani mai gargadi ya zo a zamanin su wato a cikin su ba kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makka ba taba samun annabi Allah ba taba samun manzo daga cikin manzanni Allah in ka ga annabi a makka ko kuma manzo ya zo makka ko ya zo ne ko yayi aikin haji ko yayi aikin haji ko yayi aikin umra amma an ba wannan ba garin ba su taba ganin wani annabi wanda ya zamanto a garin aka ta da shi ba saboda ya zamanto shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tarayya da shi a cikin kowanne lamari ya zama garin shi ne garin da zai zamanto garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a aiko shi na farko kenan saboda haka ba wanda ya rigaye shi zuwa da irin wannan sako na farko kenan na biyu da aka isar da wannan saboda haka sai zamanto ba su taba ganin wani manzo ba ba su taba ganin kuma wani littafi samawi wanda aka saukar a garin ba wannan sai zamanto iyayensu da suka gabata su tabbata cikin halin fatarati wato shine idan an dauke shi akan abun da ya fi rinjaye cewa ma ce wanda ya zamanto annafiya wasu suka ce a ai litun zira qauman ma unzira abahum ai mausuliya ce litun zira qauman allazi unzira abahu wanda aka zamanto an yi wa iyayensu gargadi amma ba su karba ba wato an dauke ta a matsayin mausuliya amma abin da ya zama rajihi shine cewa nafiya ce mai korewa fahum ghafilun sun tabbata cikin arabkana anil iman shi gafala mummunan abu ne a cikin lamari na aidin mu'amala tsakanin bawa da Allah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace mana wa mallahu bi ghafilin shi Allah baya rafkana kuma sai bayan haka Allah tabaraka wa ta'ala yace mana wala takun minal ghafilina kada ka zamanto cikin wadanda suke rafkana shaul islam radhiyallahu anhu yake ce mana aslu kullu bala'in al ghaflatu asalin duk masifa na duniya rafkana ne idan mutun ya rafkana hankalin sai tafi wani wuri to a dan wannan lokacin tannan ne duk fitinan da zai faru sai ya faru to saboda haka ya zamanto koda mutun ne wanda ya hadu da wani mara gaskiya dan sani abin da yake bukata mutun ya dan rafkana ne na wasu seconds rafkana ne na seconds shikenan sai abun ya zamanto wato an yi abin da ba dadi in ma wani abu zai faru na itila'i ko faduwar mota yawanci zaka ga abin da ke faruwa a cikin seconds ne ba wai mintuna ne da yawa ke faruwa wani abu baya wuce minti 5 second 5 amma kuma sai ya jawo fitina wanda zai zamanto an dade yana shan wahala Allah tabaraka wataala ce fa hum ghafilun sun rafkana anil imani wato daga karban imani daga Allah tabaraka wataala na'am
laqad haqqal qawlu ala abtari
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الله تبارك وتعالى يقول لقد حقيقة حق القول أي وجبة واتو مغانا واتو يزمن تو تبتتشيا تا تبتا كنسو واتو على أكثرهم أكم ما في يوان تنسو فهم لا يؤمنون براس زمن تو ما سو إيماني با وانا يزمن تو الله تبارك وتعالى ينا تشيوا الأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين dazu za a cika wato abin da ya kasance a mutane da aljanu wato sai an cika su a me a cikin wutan jahannama wannan saboda tabbatar da cewa wannan kalma za ta yi haƙi za ta yi aiki akan ainihin waɗannan wanda ba su yi imani ba a wani wurin Allah tabaraka wataala ya ce la'amna anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wani wurin kuma Allah ya ce wato ya ce mana minka wa man tabi'aka ajma'in da kai da waɗanda suka bi ka nan kuma ana magana kai tsaye da abun da ya shafi janibi na shaidan to wannan ya zamanto tabbatar wannan shi yasa wannan aksariyar ita take aiki cewa mafiya yawancin suka zamanto walakin aksarun nasi la yu'minuna mafiya yawancin mutane ba za su karbi wannan imani ba wato adalcin Allah shi zai aiki akan su na cewa su zamanto tajalli na adlu ya sauka akan su kamar yadda tajallin fablu na fifi ko na falla zai sauka akan wasu su zamanto ahlul imani wanda za su rayu a cikin imani su kuma gwama wannan imanin da al'amalu salih wato aiki na nagarta aiki wanda zai zamanto karbabbe auren Allah tabaraka wa ta'ala na'am Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ja'alna hakika mu muka sanya wato fi anajihim awayayen su agalala muka samu su kukumi wanda mu hukumci ayyin wayayen su da hannayen su sai zamanto hannayen sun zama abun tarawa ilal azqani nan daura da haban su abinda ya faru kenan fahum mahun sai suka zamanto ay rafi'una ruusihim wato kawunan su suna tsaye la yastadi'una khafdaha ba sa iya sunkuyawa wato haka suke yadda kamar an bankare kawu wuyayen su ne ya zamanto baya iya sunkuyawa dan malamai sun yi maganganu da dama akan wannan gaba cewa daga ciki shine Allah ya tara hannayen su ya hada su kuma da gefen haban su aka hukumce sai ya zamanto wuyan su ma ba ta iya motsa ba sa iya hudu'i wato na ainihin su kankan da kai na aka ce ala wajhil infaqi ta wurin abin da ya zamanto wato ciyarwa ne sai aka hada hannayen su da wuyayen su ya zamanto ba sa iya ciyarwa fi sabilillah wato kamar yadda ya zamanto Allah tabaraka wataala yake ce mana wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika kada ya zamanto ka sanya hannunka abun kukuncewa zuwa ga wuyayenka bi ma'ana ka tara su ka hada su a wannan wurin bi ma'ana baka bude hannunka domin ka yiwa mutane ihsani ko kuma su alkhairi wannan wasu daga cikin malamai suka ce abinda Allah tabaraka wataala ya musu kenan akan wannan gaba
waja'alna
waja'alna mun sanya wato min bayni aidihim nan gaba gare su muka sa wani tsari wannan tsari gaba gare su da baya gare su gaba ɗaya mun sa wannan tsarin ya zamanto shi ya kange su wato ya kare su daga karban shari'a wannan aya tana nuna mana cewa shi akwai abubuwa wanda suke kan wannan aya kamar abubuwa guda uku wanda yawanci malaman tafsiri kamar su yudiya cikin Abdurrul Mansur fi tafsir bil ma'sur da Ibn Kathir sun tafi akan haka cewa akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal yayi alkawari yace duk inda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya masa wani abu na muzanta shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah shikenan sai Abu Jahal ya zo da ya zo sai yana tambaya Abubakar ina mutumin naka yake a sai yana wurin bi ma'ana amma bai ganshi ba wato yana wurin sai zamanto an rufe idanunsa an sa wani kariya shi ya zamanto shi bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ya zamanto ana kawo wannan a cikin wato abin da ya shafi wannan gaba sannan abu na biyu shine akwai abin da ya shafi janibi na tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tsare shi daga sharrin wanda suka masa wato mummunan makirci a daren da za a fita ya zamanto dare na hijira abin da ya faru an yi shiri wato mummunan shiri waziyam kurubikal ladina kafaru lisbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin lokacin da aka yi waɗannan tanade-tanade na makirci aka ba da options guda uku a dauki ɗaya daga cikin guda uku nan to aka yi maganganu ko dai a kama shi a tsare shi ko kuma ya zamanto a kore shi ko kuma a zo a masa ainihin kisan gilla wanne za a dauka wasu suka ce ai batun cewa a tsare shi ba ya yi da ainihin wani saduwa da jama'a wannan abu ne ba zai yi ba to abu na farko kenan maganan kuma a kore shi a raba shi da gari an yi tafi zai kara karfi ne yawwa dama ana kuka da shi case ne na cikin gida yanzu in ya fito waje ai zai samu wasu su karfafe shi sai da kuma ya yaki mutane aka ce to me za a yi sai aka sai shaidan wanda ya zo a cikin tashakkuli na wani tsohon najid ya zo ya shiga cikin wannan meeting a darun nadwa ya ce ai shi ya zo ne wato shi mutumin wurin najid ne kuma ya zo ne ga shekaru a tare da shi wanda ya san gajiya ya ga shekaran jiya zai dora su akan abunda shi ne daidai saboda haka abunda ya ba su shawara shi ne a samu mutum 40 din nan ya zamanto kowanne yana wakiltan wani kabila ne daga cikin kabilun larabawa sai shi kenan sai su je su kai wa banza Allah sallallahu alaihi wasallam hari su kai masa farmaki sai su masa kisa na mutum daya idan an zo an ce za a biya diya ne me diya mutum daya akan mutane 40 ai ba wani abu za a iya biya ba wahala shi kenan wai su abinda suka dauka kenan saboda haka sai su kai wannan shiri suka zo suka yi kwantan bauna a kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jibrilu ya gaya masa abinda zai faru saboda haka ya fita baya gida ya fita da sayyidina abubakar sun fita za a fita hijira domin lokacin da sayyidina abubakar manzo Allah ya ce masa Allah ya mini izini na yi hijira ya ce asubatu ya rasulallah kada a manta abota tare muke kar bai kamata ka bar ni ba ya ce ba komai shikenan a sai kafin lokacin ma ya tanadi dawakai wanda za a amfani da su guda biyu ya tanadi kuma hadimin su wanda zai musu hidima na nuna musu wato hanya saboda dole a samu wanda ya zamanto masa ne hanya a wannan lokacin akwai waɗanda su kuma ƙwararru ne wurin sanin hanya to ya dauki Abdullahi ibn Uraiqit ya zamanto shine zai zamanto wanda zai nuna musu hanya Malik ibn Fuhaira shi kuma zai zamanto hadimin su a wannan tafiya duk an shirye waɗannan abubuwa ne to a wannan daren ne wannan abun ya faru sai ya zamanto sayyidina Ali karamallahu wajhu manzo Allah ya ce masa to ya shiga ciki ɗakin sa ya kwanta kuma ya rufu da mayafinsa shi kuma ya fita to sun dauka yana ciki har lokacin sallan asuba yayi sai da Ali ya fito wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sun zo sun kwanta din ya zo ya gan su suna kwance amma Allah ya sa musu ya sa kariya tsakaninsa da su ba shi na fahim la yusiru ya sa wani rufi tsakaninsa da su suka zama su gan shi ba da manzo Allah ya zo fita wato ba ya fita ne kafin su zo ba har ma sun zo sun kwanta suna jira shikenan sai bacci ya dauke su manzo Allah kuma sai ya dauki kasa ya warwatsa musu wato a kansu da safi duk wanda ya taba kansa sai ya ji kasa sai ya karkade to duk wanda aka sa masa kasa ya taba kansa din nan alaman cewa za a kashe shi a badar duk waɗanda suka zo wannan wurin manzo Allah ya sa musu kasa a kansu to duk an kashe su a badar to haka aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita an ce ra karanta wannan aya waje Allah min bayyana yadihim saddana min kalbin sadda ba ku shaidan ko bula yusiru wato kariya ne akan abin da ya shafi har yanzu duk abin da ya zamanto wani abu ɗari'i wanda ya bijiro ba a shirya masa ba wato ana karanta ta cikin zamanto kariya ga waɗanda suka zamanto suke niyan cutarwa wato Allah ya kan rufe ganinsu ya zamanto ba za su ga mutumin da suke nema din ba wannan abin da ya faru kenan wato Allah ya ba su kariya akan wannan sannan shi Allah tabaraka wataala a cikin abin da ya shafi janibi dama na shari'a shi dan adam yana da abin da ake kira alhidayatul jibilliyya wannan shine ainihin alhidayatul fitra wanda kowa yana da shi kullu mauludin yuladu ala fitrati illa anna abahu yahwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani kowa daga gani yakan zo da shari'a ne daga Allah tabaraka wataala wato imani tacacce daga wurin Allah wanda babu gurbata a ciki sai dai ana tafiya idan yazo ya samu iyayensa majusawa ne sai su kora shi akan majusanci idan yazo ya samu iyayensa suna nasaranci sai su zo su canja masa su koma su mai da shi ba nasare ko kuma idan ya same su yahudanci suke yi shikenan sai su tafi da shi akan abin da suke tare da shi amma tun farko yaro yakan zo ne da irin wannan ainihin safa'i wato cikakken tsarki daga Allah tabaraka wataala shi yasa yaro in ya koma ga Allah bai kai shekaru na taklifi ba bai da wani abu wato wanda za a ce za a zarge shi da shi yana rasuwa kowaye mahaifinsa daga yaro sai ya koma makarantar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shikenan ya ci gaba da karatu wato har zuwa kafala kenan na Annabi Ibrahim ya ci gaba da ainihin rainonsu wato kamar yadda aka sani dama haka yana daga cikin abinda manzo sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam Khalilur Rahman ya zamanto yake banta da shi wato kulawa da ƴaƴan bayan Allah wurin karantar da su bayan sun koma sun ba su ga shekaru na balaga ba Allah tabaraka wataala ce fa hum la yusirun sai suka tabbata cewa ai la yusiruna ba sa gani ba sa ganin nan kuma fa shi ma biyu ne la yusiruna ba su ga manzo Allah ba har ya wuce kuma la yusirunal haqqa ba sa kuma ganin shari'a wato idanunsu yadda na zahiri bai ga wucewa manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka kuma idanunsu na batini bai ga gaskiya ba domin da ya ga gaskiya da ba su ce za su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har a ce za su masa mummunan shiri na ce sun hadu wai su zo su masa aidin abin nan wato kisa na gila a cikin wannan dare ba wannan inzari da zaka yi na ainihin gargadi wato ko dai a yi shi ko kada a yi shi Allah tabaraka wataala ya ce amlam tunzirhum ko da baka musu inzari ko baka musu gargadi ba la yu'minuna ba za su yi imani ba wato saboda Allah tabaraka wataala yana cewa wato innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu law ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim wato wanda Allah ya tabbatar musu da kalmar azaba akan su ba sa imani ba sa imani ba innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna kuma ba wai a ce a za a nuna wani abu aya wani abu mu'jiza a'a walau ja'atkum kullu ayatin la yu'minuna hatta yarawul azabal alim ko da za a nuna musu kowanne irin aya ba za su yi imani ba har sai azaba mai radadi ta riske su wanda ma ya ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani aya yake nema wani aya yake nema indai akwai shari'a ai yadda Abdullahi ibn Rawaha yake cewa ne laulam yakun fika ayatun mubayyinatun lakana manzaruhu yumbika bil khabari da a ce manzo Allah bai da ma mu'jiza ko da duk babu yace lakana manzaruhu yumbika bil khabari kaga manzon Allah kawai to da zaka tambaye kanka ka san me ka gani eh da zaka tambaye kanka ka ce lalle fa ka ga wani abu to amma saboda zuciyar ganin na cikin ya lalace eh wato kaman virus ne ya kama hard disk ya bata software din ya bata komai sai an kai level din da duk wani file da yake ciki ya zama corrupted duk ya lalace to haka suka zai zamanto suka lalace duk wani abun da ya zamanto da wani damshi ma wanda za a samu na shari'a babu a wurin su shikenan wannan saboda haka duk abun da za su gani ba za su yi imani eh ba za su yi imani ba gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ise ya warkar a ce ba sai an nemi wani abun da ya zamanto janibi na yin abun da ya shafi aya ba to bayan haka kuma sai ma aka kawo mu'jizozin ga sunan mutum ya ce yana son a masa kaza a ce to shikenan mu dubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun bai shigo Madina ba tun bai shigo Madina ba aka bi ta wurin Ummu Ma'bad ummu ma'bad akan hanyar madina makka za a tafi madina aka same ta ana cikin halin yanayi na tafiya tana da yan awakinta da suke da su ake kiwon su har ma sun fita sai wata yar ramammiya wadda baya da take aka zo aka ce ya ce nono muke bukata na sayarwa ko za a samu sai ai dabbobin sun tafi kiwo ba abin da ya saura sai yar ramammiyan nan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hidima sabai impossible eh a ce wai ga wani abu sunan sa ba zai yiwu ba a babu saboda haka sai ya ce ai a kawo ta eh ita ramammiyar ma a kawo ta a sai likita ne ya shigo ana kawo ta gaban sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam da ya sa hannunsa mai albarka ya shafi hansan ita wannan dabbar shikenan yadda ka san kaman taki kawai an kukura duk ainin hansan ya cika da nono shikenan aka zo suka tatsa aka cika duk abin da za a iya cikawa a gidan na ainihin abubuwa da za a aje musu na tukwane da sauransu duk aka ciccika su da nono a sannan zo kuma suka tatsi wanda suka sha kuma suka tatsi wanda aka yi guzuri shikenan aka tafi ita wannan akuyar saboda manzo Allah ya taba hanzanta an ce san da ta shekara 18 yanzu aka ce ka nemo akuya yar shekara 10 ba ina ga za a samu ai babu an hada ka da aiki to san da ta shekara 18 saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba hanzanta saboda haka da Abu Ma'badin ya dawo mijin ita Ummu Ma'bad me ya faru tace mar rabbina rajulun mubarakun wani mutum mai albarka ya zo baka na ban taba ga mutum mai albarka irin wannan ba ga abun da ya faru ce ya zo gidan da ce ai shine annabi karshen zamani ai shine kike jin labarin ake ta maganganu cewa wani ya bayyana a Quraishu gashi ina suka yi ta ai sun wuce da wani abokin sa gashi nan ta yi bayani to wannan haka abun yake kaga shi ana gaya masa kaga su gam ai ba wani mujiza aka ce ai wata kullu ganin sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam da cewa ya shafi hanzar dabba ta canja ta zamanto wani abu daban a lokaci daya aga shi kada ya isa ya zamanto abinda zai zamanto shari'a to shi shari'a tunda lamarin Allah ne wato sai zamanto kaman abu biyu ne ke faruwa wato cikin zuciyar dan adam akwai sakata a bayan kuma akwai kwaro to in an ce maka daki an sa sakata ta cikin an sa kwado ta waje in fa an ja sakatan na cikin kofin ba zai gudu ba in kuma an bude kwadon wajen ba a ja sakata na cikin ba shi ma ba zai gudu ba to wannan shine sai zaman to a janibi na shari'a idan annabin Allah za a samu mabiya wanda za su karbi shari'a to sai Allah cikin ikonsa sai ya jefa shari'ar wato a cikin zuciyar shi wannan mutumin sai ko kuma wannan jama'a din sai ya zamanto innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha do in dai dama aidin kalamul qudrati azaliya ta rubuta cewa su ahlus sa'adati ne to shikenan wai su fa suke cewa man sabaqat lahul inaya la tadurruhul jinaya wadda aidin inaya ta ubangiji ta tabbata kansa to sai ya zamanto laifi ba ya cutar da shi wato sai an tafi a gaban karshe idan ya dawo shikenan kusan sai ya tsere waɗanda suka karba daga farko yanzu misali irin sayyidina Umar kaga shi radiyallahu ta'ala nu shine na 40 a musulunci mutum 39 gaba ɗaya sun riga shi amma da yazo ya karba din da ya bude wuta san da in an ce Abubakar sai ya ce Umaru an ce Abubakar sai ya ce Umaru wanda kuma a jerin abun shine na 40 wannan to haka abun yake kaga duk wahalhalun da aka yi ta sha da shi da farko ya bugi kanwarsa Fadimatu bintul Khattabi ya bugi mijinta Zaid ya yi menene ya yi abubuwa duk waɗannan sai suka zamanto a ba a zo kan gaban bane ana zuwa manzo Allah ya ce Allahumma ya ubangiji azal islam bi ahadil umaraini Allah ka girmama wannan addini ka bashi buwaya da ɗayan Umaru biyun nan kan ɗaya karbi musulunci ko Amr ibn Hisham ko Umar ibn al-Khattab sai addu'an ta sauka kan Umar ibn al-Khattab shikenan daga nan kuma sai aka samu duk abin da ake so ya zamanto ya mana azza bihil islam ya zamanto wanda ya musulunci ya samu karbuwa ya samu buwaya saboda shi to wannan sai ya zamanto lamari na Allah tabaraka wa ta'ala a cikin lamari na hidayah
idan abun yana nan wani ba ma wa'azi za a masa wani abu ne zai bijiro daga halaran Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bugi zuciyarsa daga nan sai ya karbi musulunci ne misali wani ya ga nyanyawa yana yi wa gunginsa fitsari shikenan ya zo ya duba ya ce kai arabun yabulu thalabani bi ra'sihi yanzu a ce abinda ake bauta masa a masa fitsari ba fa a kafa ba aka yace lakad zallaman balad alaihi salim duk wanda aka masa fitsari ai ya zaman to zalilu ba azizu ba yace kai wannan harka har yaushe yaje zai dinga yawo da kayan tarkace sai watsar kawai sai karbi musulunci sai karbi musulunci to wannan shine shari'a idan shari'ar ta zo sai a ga wannan abu ne kawai zai gita to shikenan amma waɗanda kuma kalamul qudrati ta rubuta musu suna cikin diwanu shaqawati su kan malaujatun kullu ayati la yuminu hatta yarawul azabal alim saboda haka su sawa'un alaina aw asta am lam takum min alwa'izina ko kai wa'az ko kar kai sawa'un alaina sawa'un alaihim anzartum am lam tunzirhum la yuminuna to waɗannan sun shiga cikin wannan da'ira kenan ta shaqawa ta har abada Allah ya kiyaye na'am
inna ma
shukran rahman bil ghaib wa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin kareem inma ala al hasri iyaka wanda zai wa'azantu inma tunziru man taba zikra wanda dai zai karbi wa'azi shine wanda yayi koyi da wannan ambato wato shine qur'ani zai iya amfani da shi wa'azin ka zai amfani da shi wannan ambato shine qur'ani kamar da Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce mana inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan ambato mu ne kuma mu kasance muke ba shi kariya muke kiyaye shi to wanda ya imani da qur'ani shine fa inzari zai amfane shi idan an masa gargadi sai abun yayi tasiri amma wanda shi ba yi da wannan sinadari na imani bai samu abun da ake kira iksiru sa'adati wato sinadarin arziki ba to daga nan shi kam duk abun da za a fada wato ba zai imani ba wa khashir rahman bil ghaib sannan kuma ya ji tsoron ubangiji wanda ya zamanto ar-rahman wanda ya zamanto mai gamimmiyar baiwa din nan sunaye guda biyu inji imam al-fakhr razi a cikin tafsirin sa tafsirul kabir yace sunaye guda biyu na allah da rahman ulullahi aw ar-rahman wannan sunaye shi suran allah allah yawanci yana ainihin wato tasowa ne daga abin da ya shafi wato min hadaratil haibati wato hadara ta kurjinin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zamanto sultanul asma'i alamun ala zati to shi kuma ar-rahman sura ne wanda yake zamanto yake da wani irin abu na ta'atufi tsakani da halitta saboda haka duk abin da ake neman ludufi a cikin sa sai a ga ba rahama ba Allah za a kawo ba rahmanu ne zai gitta shi yasa akwai surar da duk surar ba Allah irin suratul mulk idan ka je ka duba tabara duk ayoyin gaba daya babu Allahu ko guda daya amma idan ka je ka duba qasami Allahu suratul mujadala nan kuma babu ayan da babu Allahu eh wata ayar ma guda biyu ne a cikin Allahu ne to wannan haka abun yake saboda sunayen su suke dauke da wannan sirri na tajalliyatu na Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan janibi wa kashir rahman bil ghaib wato yaji tsoron Allah bil ghaibi wato ya tsorace shi akan abunda bai gani ba wannan abunda ba gani nan ba abubuwa mugayyaba wato abubuwa da ainihin ido bai gani ba in an ce abu ghaibi ne ba a iya taba shi ba a iya dandana shi ba a sunsana shi ba a iya ganin sa ba a jin motsin sa to wannan shine ghaibi dukkan su guda biyar din nan in an sa ba za su iya kama shi ba to wannan sai ya zamanto sun yi imani da ghaibi aljanna ghaibi ne ba su gani ba an ce duk wanda ya tsaya ya yi imani ya karba ya tabbata kan imani idan za a masa wannan sakamakon nazina amanu aminu salihati kanu lam jannatil firdausi nuzulan an yi imani wuta ghaibi ne
ba a gani ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ga mana kuma mun yadda saboda wannan sadaqa min Allah qilan wannan sadaqa min Allah hadisan ba wanda yake da turuci ko zance na gaskiya sama da Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya ga mana cewa bayan wannan akwai sauran abubuwa mugayyaba irin siradi irin za a yi abubuwa da mabambanta nan kuma sai buka ji akan sako ne daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ga masa nan kuma ya tabbata haka saboda kul inna ma unzirukum bil wahyi ina muku gargadi ne da wahayi daga Allah tabaraka wa ta'ala idan sai zamanto duk abin da aka fada mugayyabat wato abubuwa ne wanda haka suke koda mutum bai gani ba koda mutum bai dandana ba bai sunsuna ba bai shafa ba haka suke tabbatattun abubuwa ne wa khashir rahman bil ghaib wa bashiru Allah tabaraka wa ta'ala ce amsa bushara bi magfiratin daurin da samun gafara daga Allah tabaraka wa ta'ala wa ajrin karimin da kuma ainihin lada na gani a fada wato shine lada na karimci Allah tabaraka wa ta'ala in zai bada sakamako ba yana bada sakamako ne gurgurdan aiki ba yana bada sakamako ne karkashin wannan sunan alkarim yawa yana bada sakamako ne na karimci yasa in an yi daya shi ba da yake bayarwa ba sai ta bada goma yawa wannan fa shine ma'auni adna wanda daga shi ba kasa da shi in an wuce wannan a bada 700 in an wuce wannan a je a bada miliyan 2 alfai alfi hasan wato hadisin Abu Huraira mutun yayi abu daya Allah ya bashi lada miliyan 2 kai ana tafiya nan zuwa Ramadan mutun zai abu daya a bashi lada 600 bayan wannan kai har aje gaban innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab nan kan diba ake yi babu hisabi ba irgawa dai bi da kanka kawai to wannan saboda insha Allah tabaraka wa ta'ala yayi tattalin wannan abuwa na gafara wato da abin da ya shafi karimci daga gare shi shine samun aljanna shi gafara da'iman wato abu ne da ake neman sa wurin Allah tabaraka wa ta'ala bayi kullum mutum ya tabbata cewa yana ganin shi kansa mai laifi ne yana yawo tsakanin khaufu da rajau wato tsoro da tsammani in mutum ya dubi kansa ya dubi kayansa ya san kansa walil insanu ala nafsihi basira mutum ya san kansa ya san kayansa akwai hanjin jimina akwai harshen damo yawa a cikin kayansa to tunda wannan ne to sai khaufu sai ya rinjaye sai ya dawo ya ta istighfari ya ta tagarrufi ya ta koma wa Allah tabaraka wa ta'ala idan kuma ya dubi janibin Allah tabaraka wa ta'ala nan kuma wa rahmati wasi'at kullu shay rahmata ta kewaye komai da komai shikenan to wannan sai mutum sai ya ce a to shikenan ai ba wani abu koda mutum wato wani abu ya taso baya da cikakken istidadi mai ka shirya sai ba komai Allah zai yi to Allah fa zai yi eh shi Allah baya son ka raba hankalinka ne kana ganin wani zai maka sai ce to ayi mu gani eh ba kana ganin wani zai maka ba to jike dan yayi maka mu gani sai ka zagayo ku yi ta wasan buya da shi ba zai maka komai ba yawa daga karshe dai sai ka dawo ka gane la haula wala quwwata illa billahi to tunda ka dawo shikenan nan kuma shikenan sai Allah ya maka wannan shi yasa Fudailul Ayyar wani babba daga cikin sufaye lokacin na wannan lokacin zai tafi aikin haji sai guzurin bai gama haduwa ba an san kuma irin tafiya na da ayari ne a yanzu guzurin bai gama haduwa ba za a ce za a maka transfer ko za a maka wani abu kadan tafi da ATM ɗinka da sauransu da dubawo shikenan sai ya shirya zai tafi sai ya zo shawarci mutanen gidan sai ya ce abubuwan nan ba su gama haduwa ba me ya shawara da mata da sauran ƴaƴa manya sai suka ce to abin da yafi dai akaramakallahu tafiyan nan a dage shi sai zuwa bade zuwa bade idan an shirya shikenan sai mu tafi sai a tafi har ya juya sai akwai SR karama sai ta ce masa baba kai tafiyan ka kabar mu da Allah eh kabar mu da Allah shikenan ka san yara ba su da hijabi shikenan sai aka yi haka sai ka fi shawarar ita karamar yarinyar kawai haka kayan sai tafi dama kana na yi ba ka kike ce da mu Allah ne ba ko maka tafi abu shikenan sai aka tafi ana tafiya me zai faru shi kuma ka san Allah tabaraka wa ta'ala baya abu sai an dan jazare liya bizallahu khabisa min at-tayyib yawa to abin da ya faru kenan
bayan an tafi sai aka dan kada zaran aka wuni fa ba ci abinci ba aka dare yazo shikenan in za ta yi magana ce ki rufe bakin ki ke kika jawo bana shikenan hankali dai ya tashi tai shiru to a sai tana cikin wani tafiya ne na musamman a cikin alul da'irati saboda su wanda suke cikin irin wannan tafiyar wato karancin shekaru ba uzuri bane ko kuma an yi wafati an koma alamul gaibi shi ma duk ba uzuri bane ana hade shikenan abinda kawai ta furta sai ta ce ya ubangiji kada ka mini haka eh kada ka mini haka babu haka tsakanin mu shikenan sai sarkin garin yazo wucewa washe gari ya fito kilisa yazo wucewa kusa da gidan yace waye mai gidan na aka ce gidan Fudailun Ayyad ne amma ya tafi aikin haji yace to aje a ce aka mana ruwan sha ba san an ce mai martaba ya zo kofar gidanka an ce aka ruwan sha ai kwanon da ba ta bude ba ma za a bude shi aka samu wani tasa sabo aka sa ruwa aka rufe aka kawo mai martaba da mai martaba ya sha ruwa ya bawa sauran makusanta duk suka sha yakenan yace a dawo da tasar duk abin da yake tare da shi na zinari sai zazzage a cikin wannan tasar yace kuma duk wanda masoyina ne yayi abin da nayi to sanda aka cika wannan tasan da zinari ba naira ba ba zinari bayan an cika aka dauka aka shiga cikin gida ba Allah ya kawo shikenan sai wadanda da suke muzanta da kuma suka fara to yanzu ga yadda fa abubuwan ka gani ba to daga karshe ita kuma sai aka ga ta fashe da kuka ke ga gari ya waye komai ya hadu yanzu kuma ke fashe da kuka tace ha ba ma tace yanzu fa wannan sarki ne wani bawa daga bayan Allah ya zo wucewa yayi irin wannan madadi yanzu inda kabuli muka samu kabulin hasanin Allah tabaraka wataala karbe mu meye zai mana haka ta kara nausawa ciki eh ta kara tafiya eh to haka shi hidimar bayan Allah yake a cikin din lamari in an mika wa Allah lamari sai zaman to mai tawakkal Allah fa huwa Allah ya dafa mana Allah ya barmu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yara wa lamuran mu isan wa ma'ana da abun da ya zaman to mana barazana Allah ya mana maganin sa da abun da ya zaman to mana ainihin jarrabawa na kuncin rayuwa Allah ya yi mana Allah ya barke kyakkyawan rayuwa ya mana kyakkyawan makoma ya mana kyakkyawan karshe Allah ya gyara mana yaran mu da suka lalace da suke ja cutin da maganganun nan Allah ya gyara mana su alfarma da sallallahu alaihi wasallam العالمين رب العالمين الكريم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله